Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana kan mitoci 1621 da kuma 25. Ana iya kuma samu mu a kodayaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro, Yusuf Abdullahi ne yake muku salama cikin shirin namu na musamman, wanda a yau zai zo muku daga nan ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. Shirin wanda a cikinsa za a ji cewa babban kwamandan rundunar dakarun kawancen kasashen yankin tafkin Chadi, Manjo Janar Abdul Khalifa Ibrahim, ya gana da babban hafsa hafsoshin rundunar tsaro ta kasar Chadi, Laftana Janar Abakar Abdul Karim Daud. Za mu ji mahimmancin wannan ziyara a fannin tsaro. Sannan kuma za a ji cewa an samu bullar cutar kwalara a jihar Taraba da ke arewa maso gabacin Najeriya, wacce tuni ta halaka mutane sama da 20. Akwai shirin 'yan ƙasa da hukuma da kuma sharhin jaridun Nijar. To amma fa sai bayan an saurari labarun duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. A jiya Litinin an sako kusan ɗalibai 70 da aka yi garkuwa da su a arewacin Najeriya makonni biyu da suka shuɗe, a cewar hukumomi. Gwamnan jihar Zamfara Bello Mutawalle ya ce jami'an tsaro ne suka kubutar da ɗaliban na makarantar sakandare ta gwamnati. Ya ce babu wani kuɗin fansa da aka biya. A ranar 1 ga watan Satumba ne 'yan bindiga masu yawan gaske suka yi garkuwa da su a wani yunkurin ci gaba da irin kai waɗannan hare-haren a Zamfara, lamarin da ya kai gwamnatin jihar ga rufe makarantu. Asusun yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ya ce an kai irin wannan harin sau 10 a Najeriya a cikin shekara guda, lamarin da ya sanadiyyar garkuwa da ɗalibai 1,436 da mutuwar wasu 16. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya bada bahasi a gaban Majalisar Dokoki a jiya Litinin, inda ya yi tsayin daka wurin kare shawarar janye sojojin kasar daga Afghanistan da ya kawo ƙarshen yakin shekaru 20, yaki mafi daɗewa a tarihin Amurka. Da shugaban Amurka Joe Biden ya ƙara lokacin yakin, to da za a buƙaci aika ƙarin sojojin Amurka zuwa Afghanistan domin kare kanmu da kuma hana Taliban kwace ragama. Ga kashe-kashe, Canada ba za a iya shawo kan rashin fahimta da kuma makalewa a cikin Afghanistan ana gwamza yaki ba, Blinken yana faɗa wa kwamitin harkokin ƙasashen waje na Majalisar Dokoki. Taliban ta kwace ikon kasar ne a tsakiyar watan Agusta, yayin da shugaba Ashraf Ghani ya arce zuwa haɗajiyar daular Larabawa inda yake gudun hijira. Amurka ta kwashe mutane 124,000 wanda galibin su 'yan Afghanistan ne, da kimanin Amurkawa 5,500 daga filin saukan jiragen sama a birnin Kabul a ƙarshen watan Agusta, inda aka bar ragowar Amurkawa 100. A hali da ake ciki kuma, a jiya Litinin kasashen duniya sun yi alkawarin samar da kayayyakin jin kai na sama da dala biliyan 1 da miliyan 200 da kuma taimakon ayyukan ci gaba a Afghanistan, yayin da kasar take fuskantar tsauraran matsalolin jin kai da kalubalolin tattalin arziki. An samu fahimta ta bai daya wurin bada taimako da kuma gano cewa wannan wani lokaci ne da ya kamata kasashen duniya su samar da kayayyakin taimako ga mutanen Afghanistan a wannan lokacin da suke fama da dimbin matsaloli, in ji babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres yana faɗa a wani taron manema labarai. Majalisar Ɗinkin Duniya da yana ci gaba da kasancewa a kasar Afghanistan tare da wasu kungiyoyin ƙasa da ƙasa masu aikin jin kai. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Joe Biden ya yi nuni da wutar daji da take ci take cinyewa a yammacin kasar domin kare shirinsa na kashe dala triliyon 3.5, inda ya kira wutar da ke ci tsawon shekara guda da sakamakon sauyin yanayi da ke tasiri akan kasar da ba za a kuma zuba ido ana kallo ba. A jiya Litinin ne Biden ya yi waɗannan kalaman a Boise a jihar Idaho, yayin da ya kai ziyara a cibiyar aikin kwana-kwana ta ƙasa wadda ke aiwatar da shirye-shiryen gwamnati na yaƙi da wutar daji. Ya ce miliyoyin eka na filaye ne suka kone kurmus a jihohi da dama na yammacin ƙasar. Wani kamfanin sanya ido akan yanar gizo na ƙasar Isra'ila ya kirkiri wata hanyar kutse a cikin wayoyin hannu na Apple da wata fasahar da ba a taɓa gani irinta ba, da aka fara amfani da ita tun cikin watan Fabrairu, a cewar Citizen Lab, wani kamfanin tsaron yanar gizo a jiya Litinin. Gano wannan batun na da matukar muhimmanci saboda irin lahani da za a iya yi ba tare da samun wata hulɗa da masu amfani da wayar ba, kana zai shafi duk wayoyi da sauran kayayyakin Apple banda sabbin da za a yi su daga jiya Litinin. Lahanin da kamfanin Isra'ilan ya kirkira da ake kira NSO Group ya rinjaye fasahar tsaro da kamfanin Apple yake sakawa a wayoyinsa da sauran kayayyakinsa. sai dai hukumar tsaron yanar gizo ta Amurka bata yi wani tsokaci nan da nan ba akan wannan batun. A ƙarshe, ƙasar China da ake mata kallon muhimmiya a fannin cinikayya a duniya ta fi kowace ƙasa yawan tashoshin jiragen ruwa. Wasu muhimman jari da ta zuba ya sa ta samu ƙarin tashoshin jiragen ruwa guda 100 a sama da ƙasashe 60, kana Beijing tana kuma neman ƙari. A farkon wannan wata, an miƙa ayyukan tashar jirgin ruwa ta Haifa a Isra'ila, ɗaya daga cikin manyan tashoshin jiragen ruwa a yankin Mediterranean, ga kamfanin tashar jirgin ruwa na ƙasa da ƙasa mallakar gwamnatin China ya gudanar da ayyukan wurin tsawon shekaru 25. Gwamnatin China bata bayyanar da adadin tashoshin jiragen ruwanta a ƙasashen waje a hukumance ba, amma dai bayani da ke waje shi ne Beijing na da irin waɗannan tashoshin jiragen ruwan guda 100 a ƙasashe 63.
Kuma madalla labarin duniya kenan aka saurara, yanzu kuma sai fagen rahotanni. Zamu kuma farawa ne da batun da ya shafi tsaro a yankin tafkin Chadi, inda babban kwamandar rundunar dakarun kawancen kasashen yankin tafkin Chadi, Major General Abdul Khalifa Ibrahim, ya gana da babban hafsoshin rundunar tsaro ta kasar Chadi, Lieutenant General Abakar Abdul Karim Daud, kan batun da ya shafi tsaro a yankin. Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaina.
A ci gaba da ganawa da manyan hafsoshin rundunar tsaro a kasashen tafkin Chadi, babban kwamandan dakarun rundunar kasashen tafkin Chadin, Major General Abdul Khalifa Ibrahim, ya gana da babban hafsoshin dakarun tsaro na kasar Chadi, Lieutenant General Abakar Abdul Karim Daud. Kakakin rundunar ta kasashen tafkin Chadi, Colonel Muhammad Dole, ya mun karin bayani.
Da farko dai shi Major General Abdul Khalifa Ibrahim ya fara aiki a ranar 6 ga watan 8 na wannan shekara, bayan ya kammala ziyarar aiki da kuma ganin ma'ido a dukkan shiyoyi 4 na sojojin rundunar tsaron tafkin Chadi. Yaga ya kamata ya kai irin wannan ziyara ga wasu rundunoni da suke ciki tare wajen aiki da kuma yaki da yan ta'adda. Kasan yaki da ta'addanci yana buƙatar haɗin kai ta wajen haɗa ƙarfi da ƙarfe don tunkarar abokanin gaba. Wannan shi yasa yake ziyarar manyan hafsoshin sojoji na ƙasa da ƙasa domin neman goyon bayansu don a inganta ayyukan rundunar haɗin kan tafkin Chadi.
To, ko ina muhimmancin irin wannan ganawa da Janar AK Ibrahim ke yi a halin yanzu, har ila yau ga Colonel Muhammad Dole.
Muhimmancin irin wannan ziyara ita ce da sanin dai cewa yaki da 'yan ta'adda yana buƙatar haɗin kan duk waɗanda suke ciki don a yi aiki tare a samu nasara. Da haka shi yasa shi Janar Ibrahim yake ganawa da manyan hafsoshin sojoji na ƙasa da na kuma na sama domin a yi aiki tare. Hikima ita ce a san hanyoyin da za a bi wanda za a inganta ayyukan rundunonin da suke Najeriya da kuma na tafkin Chadi, a yi aiki tare a samu nasara. Wannan shi an makasudin yin waɗannan ziyara da yake ya kai irinta a ƙasar Kamaru, ya kuma gana da manyan hafsoshin sojoji na ƙasar Chadi, ya kai kuma irin wannan ziyara a ƙasar Niger Difa, inda ma har ya gana da gwamnan Difa, aka nemi shawarori, aka zauna, aka tattauna a kan yadda za a tunkari abubuwa din.
Shiri ya kan sha na tsaro a yankin tafkin Chadin, Dr. Yahuza Ahmad Getso, ya ce ba ko tantama irin wannan ganawa ka yi haifar da ɗa mai ido.
Wato, ita irin wannan ganawa hanya ce ta wato cincuba don gane da abubuwa na yarjejeniya da aka yi, kuma da yin bita akan wato ainihin irin watakila kurakurai da kuma sauran samun bayanai na ƙarin bayanan sirri waɗanda aka tattara a tsakanin waccan ganawa zuwa wannan ganawa, da kuma wato irin abin nan da ake ce wato ƙarfafa gwiwa ga su dakaru, musamman kuma ga shi kwamanda ɗin, da kuma wato samun hanya na tuntuɓar juna na cikin gida na wato su ainihin kwamandojin guda biyu da shi babban kwamanda da kuma shi kwamandan ƙasa ɗin, wanda wannan zai ba su damar ƙara yin bita akan irin dabaru, sababbin dabaru da sababbin bayanai na irin yadda su masu aikata waɗannan laifuka suke aikatawa, domin su kuma su yi gini akan hanyar da za su bi wajen daƙile irin waɗannan matsalolin nan gaba.
Hassan Maina Kaina,
muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To daga batun da ya shafi tsaro sai kuma na cutar kwalara da ke ci gaba da halaka mutane a jihar Taraba da ke arewa maso gabacin Najeriya, inda kawo yanzu sama da mutane 20 ne suka kwantada masa kamakon kamuwa da wannan cutar a karamar hukumar Gasol, sannan kimanin mutane 50 ne ke jinya yanzu haka. Daga jihar Taraba ga rahoton wakilin muryar Amurka Salisu Muhammad Garba.
A yayin da matsalar rashin tsaro ke ci wa al'ummar Najeriya tuwa kwarya, sai gashi bullar cutar amai da gudawa na yi wa al'ummar kasar dauki daidai, wadda a jihar Taraba aka samu bullar cutar wadda ta janyo mutuwar al'umma sama da 20, mutane sama da 50 kuwa suna karban jinya. A karamar hukumar Gasol da ke jihar Taraba, akan ta sanya na tattauna da ɗaya daga cikin wanda ta kamu da wannan cutar amai da gudawa a karamar hukumar Gasol da ke jihar Taraba, wadda ta shaida min cewar
sunana Aisha.
Tun yau shi wannan ciwon ya kama ki?
Yau kwana hudu kawai na tashi da safe, sai na fara na dan ina jin dan zazzabi, sai na fara amai daga nan kuma sai na fara zagawa.
Yanzu yaya kike ji?
Ina ji yanzu kana dan sauki sai dan bani wasu magunguna.
To kaman ku nawa aka kawo asibiti?
Zamu iya ce 20 wanda aka kawo.
To Allah ya sauka. Wani kira kike da shi yanzu ga mutane da kuma gwamnati?
Ina so da ma ƙara taimaka ma masu wannan ciwon din.
Shi ma na shi bangaren Daraktan Riko na hukumar kiwon lafiya matakin farko na karamar hukumar Gasol, Sufiyanu Alhaji Ibrahim, wanda ya tabbatar min da aukuwan lamarin.
Tun 10:16 da suka rasu. Mutane muka kwa masu asibiti muka kwantar su a gadon asibiti na kusan mutum 56. Wanda suka rasu kuma mun samu mutum 16 wanda suka rasu.
To yanzu asibiti akwai wasu a kwance ko babu?
Yanzu muna da mutum 14 suna kwance suna karɓan jini.
To akwai wani agajin gaggawa da kuka samu daga gurin hukumomi bayan wadda kuku kai a matakin karamar hukuma?
A mataki daga department nawa mun kai agaji don muna da magunguna dama already wanda muke revolving muna kira basic assistant wanda ainihin state primary care department agency ta taimaka mana. Wannan shine fasayar da muka samu a madudaka mutane sun galabaita. Namu dai muna expecting national da kuma state government su taimaka mana domin still yanzu mun sake samu wani kula a ta wani ka wani kawai da suna Gunduma. Yanzu a neighbor local government abin ya kullo kuma ba su da su ne za su kawo asibiti na kuma mutane a wannan kauye na garin Piyau mutane biyar sun mutu.
A halin yanzu dai al'umma mazauna wannan yankin suna cikin gararri tare da zallumi domin kuwa cutar amai da gudawa na shirin jefa rayuwarsu cikin halin ne ya so. Yanzu a lokacin da nake hada wannan rahoton na yi kokari ta jin bakin commissioner lafiya na jihar Taraba wato Dr. Innocent Bakai, na kira shi a wayar tarho bai amsa ba, na ku aike masa sakon karta kwana. Shiru kake ji Salisu Muhammad Garba, sashen Hausa na muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
To madalla yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar, inda a jiya 13 ga watan Satumba ne ɗaliban jami'o'in ƙasar suka koma fagen karatu bayan hutu na fiye da wata ɗaya. A dai farkon wannan wata ne ya kamata a ce ɗaliban sun koma karatu, amma gwamnatin Nijar ta ɗage zuwa ranar 13 ga watan na Satumba saboda wasu dalilai da suka shafi shirye-shirye. To sai dai ba dukkanin ɗaliban jami'o'in Nijar ba ne suka koma fagen karatun a ranar 13 ga watan Satumba, kamar yadda za a ji ƙarin bayani a cikin wannan rahoto na Tamar Abari daga Damagaram.
Dr. Abba Malam Bukar shine magatakarda na Jami'ar ta Damagaram, ya tabbatar da komawa makaranta a Jami'ar ta Damagaram.
To alhamdulillah yau kaman yanda wasiƙan minista Dimanci Pedro ya turo muna yanda 14 da wannan wata na Satumba kenan za a fara aiki na jami'a, karatu a jami'a. Yanzu duka dai wanda dai ya kamata a ce shi kurzai ya kamata a ce yana class. Yanzu kuka ga zagaya kuka gani kun ga an fara karatun kamar yadda aka tsara shi. Yanzu a jami'a in an yi program babu zance yau ran tare ba a kuru kamar a zo a koma, a'a kawai da an yi program kawai karatu za a fara.
Sai dai a nasu waje jami'ar Abdulmumin Jofo ta Yamai sun fara wannan komawa karatu ne da yajin aiki, kamar yadda Ahmadu Hammani Mokhtar magatakarda na uwar kungiyar ɗaliban ta ƙasa ya bayyana mana dalilan su.
Makarantun na jami'a wasu kuma mai dawa cikin su ba su koma ba saboda kun san an sai an ba da hutu na wata guda, hutun da aka daga aka kara kwana 12 sai yau kwana 14 ba aka koma, amma kun san ana tsayiya in za a sai hutu akwai hutoshin da ake bada guda ake samu ɗaliban su je da su kuma wanda wa kara ba su. Wannan mutocin na manya-manya bis ba samu aka same su da wuri ba, misali muka ɗauka a kone za su tawa daga Damagaram wanda a jiya da yawa cikin su fuskantar
Yayin da na zagaya jami'a ta da magara na samu tuni wasu dalibai suna cikin aji suna daukan karatu. Gama yadda wasu su suka mini bayani.
Zainab Ado Ali sunana. An fara karatu.
Kan malaman ku sun zo?
Malamai duk sun zo. Wanda busu da kurdai ne hakan ga tana yi wasi gobe sun zo fara.
Ashiru Yakuba. Dalibi a jami'a ta magaram ina karatu a fannin yanayin shi hudu kasa matakin digiri na biyu. Mu dai gaskiya a namu bangaren mun kammala namu karatu muna da jiran sakamako ne a halin yanzu.
A ƙarshe na nemi jin ta bakin hukumomin ilimi sai dai abin ya ci tura. Tamara Abari, muryar Amurka daga damagara a jamhuriyar Niger.
To karfa shafa muna kawo muku wannan shiri na musamman ne daga nan oshin muryar Amurka da ke birnin Yamai. Yanzu kuma lokaci ne da Mahmud Ibrahim Kori zai gabatar da shirin ƴan ƙasa da hukuma.
Yan kasa da hukuma.
Mulkin kai ba san kai ne ba, ba ni ke kafa a ci daɗi ba, ba alkawarorin ƙarya ba, inda masu irin wannan a gaba, yankin bai tsina na komai ba.
Masu saurare assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin ƴan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
Sai dai muna da dan wani fili keɓaɓɓe ana zuwa ana karantar da yaran mu ABCD. Malaman ma wani lokaci su zo wani lokaci ba su zo ba.
Akwai haƙƙin talaka gare su.
Mutum ya tashi zai je ya zaɓe daga ƙarfe 8 yana gurin zaɓe zai zaɓe wanda zai mishi aiki. Amma ganin sa ma ba zai sake dawowa ba. Menene yake mana haka?
To ni Sardauna Jauro kawo da kohi ina roƙon su hankalin su ya koma akan mu su yi mana alheri kafin shekarun da ya rage nan.
Coronavirus ko kuma mu ce lockdown da ya faru tun kwanakin baya ya dan kawo mana tsaiko wajen aiwatar da ayyukan mu na budget.
Masarare mazauna yadda kohi kenan wani gari a yankin karamar hukumar Yola ta Kudu a jihar Adamawa a arewa maso gabacin Najeriya da suke kokawa tare da bibiyar haƙƙin su na ababen more rayuwa a hannun mahukuntan jihar. A daga ce mu
harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana cikura ya bido haƙƙinsa ya tattara kodi ko ke nasa samura ya zamanto da ne mai himma bisa sabgar kyauta ta al'umma kan an haka ba sauran hamma talakawa ba wani mai rama ba sake zama.
Madalla masu rai samar da ilimi da kiwon lafiya da ruwa mai tsafta har ma da hasken lantarki na daga cikin haƙoƙin 'yan Najeriya da ya rataya a wuyan hukumomi a matakai daban-daban kamar yadda yake kunshe a cikin kundin tsarin mulki da sauran dokoki na ƙasar. Baya ga haka waɗannan muhimman ababe na cikin ƙudurorin nan guda 17 da ke kunshe a daftarin cigaban muradin ƙarni na Majalisar Ɗinkin Duniya wato SDGs a taƙaice. Kuma Najeriya na cikin ƙasashe 193 da suka rattabawa hannu a shekara ta 2015 tare da alƙawarin aiwatar da su gwargwadon hali da nufin inganta rayuwar al'ummominsu. Manufar ita ce ya zama daga waccan shekara ta 2015 zuwa 2030 dukkanin al'ummomi da ke sassan duniya su tsira daga yunwa da fatara da cutuka ta hanyar samun ingantaccen kiwon lafiya da ilimi da sana'a da muhalli da dai sauransu. Ga alama akwai jan aiki a gaban mahukunta a ƙasashe masu tasowa irin su Najeriya game da waɗannan haƙoƙi na jama'a la'akari da ƙalubalen ababen more rayuwa da mazauna garuruwa da ƙauyuka har ma da biranen ƙasar ke fuskanta. Yalda Kohe wani gari ne mai ɗimbin jama'a mai kimanin nisan kilomita 3 daga birnin Yola fadar gwamnatin jihar Adamawa wadda ke kan hanyar zuwa Jalingo. Kuma mazauna garin sun ce sun daɗe suna kuka game da rashin ababen da za su inganta rayuwarsu ta fuskar kiwon lafiya da ilimi da kuma sha'anin lantarki.
Sunana Inuwa Umar Yoligoyo Yola South Local Government Adamawa State.
Na ga transformer a wannan yanki naku. A transformer na aiki ne?
Tunda aka aje shi yana zaune a nan shekaransa akalla ya kai 20.
To Malam Inuwa transformer ya shekara 20 yana ajiye. Kuma babu wani magana a kansa?
Babu. Kowa dai ya zo yi magana sa yi magana yi bararana ya tafi.
To kuma kuna da kansila?
Akwai kansila.
Ya san da wannan transformer?
Barai.
To kuma kuna da dan majalisa?
Yana muna da shi.
To yanzu wani kira kake da shi ga al'umma musamman shugabanni?
Shugabanni su yi haƙuri. Su san fatalaka suna ganin su. Su san kuma talaka yana gargashin su. su san fa talaka akwai hakkin talaka gare su su yi taimako su yi wa talaka aiki su zo su samu talaka talaka da yana mutun ya tashi zai je ya zabe daga karfe 8 yana gurin zabe zai zabi wanda zai miki aiki ya zabe shi ya zo ya je ya zauna a kujera maganin sa ma ba zai sake dawowa ba menene yake mana haka menene ya zama haka ai ta wahala a zabe ka diga baya zuwa ma ba za ka zo ba kuma an ba ka talaka kam ya ba ka hakkin sa saura ka maida mishi
ba amma mallai ne idan ƴan siyasa suka zo kuna sake fita zabe
to suna zuwa da mutanen mu ka san da dan gari akan shi gari sai su dauki wanda kuna jin kunyan sa sai su sake wani salo wallahi gwamnatin da ta shude ba ta yi kirki ba kaza 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 to kam gwamnati kam itace ne ai gwamnati kam mutun ne hudin ne kuma ka yi fada da dan uwanka ka sake dawowa sai ka ce mana a wai gwamnati ba ta yi ba a lokacin da suke zuwa wancan din kuma kana nan baka samu kujera ba an je an dawo a kai ka samu kujeran ka sai gwamnati da ta shude ba ta yi ba halaman ƙarya a ciki
sunana Adamu Abubakar gaskiya asibiti na gwamnati kam gaskiya ba mu da shi kaga shi sai an ci an zabe da zaran ka zabi mutum idan ya hau mulkin nan ta kansa yake yi da zaran ka je ka kawo mishi batun labarin da ya dauko alƙawarin da ya dauko zai fara cewa kai ne ma kana sa mishi adawa
a wannan ward naku kuna da ruwan sha tsaftacce
tsaftacce kan babu sai dai kawai muna da rijiyoyi
a wannan gunduma naku kuna da makaranta na gwamnati
gaskiya makaranta in dai na gwamnati ne kam sai dai muna da dan wani fili kebebe wanda aka kebe mana ana zuwa ana karantar da yaran mu ABCD gaskiya shine kawai malaman ma wasu wani lokaci su zo wani lokaci ba su zo ba to don Allah don Annabi ina roƙon su don Allah don Annabi su tuna da mu wannan fa amana ne
mai unguwar garin Yeldukohe yayi ƙarin bayani kan halin da al'ummar sa suke ciki
sunana Sardauna Jaurukau matsayina ni mai angon Yeldukohe zabe kan ba wanda ya fi mu zabe ai gwamnati yanzu nan ma shi dolen sa ma ya san mu dalilin ya tabbatar da mu masu zabe ne sosai garin mutanen kirki ne
kuma duk da wannan halacci da kuka masa shi akwai halaccin da ya muku
ha to ba mu gani ba tukuna ne muna sauraron sa kan
shugaban karamar hukumar ku yana zagayo ku kwa
a babu
a shi ma ba ya zo
to kai dai zance babu tunda ban taba gani sa ba
to dan majalisa kuma
duka ni kan ba abin da zan ci a kansu amma sun san ni kam don sun san zaure na sun zo ba dai babba biyu ba
ko idan suka zo ne ma
a sosai kai sosai ma
ko ba sake zuwa zaure na
ba neman ba shakka wannan ka kowa ya ganni zan she sannu jauro to amma ba mu ga komai ba
to babu bari mu zo ga mulki na kusa da ku wato mulkin councilor
a to ba mu gani ba dai ga mu she in na ce na gani kaga nayi kari ai
wani kira kake da shi ga su gwamnati ganin halin da kuke ciki
to ni Sardauna Jaurukau Yeldukohe ina roƙon su hankalin su ya koma akan mu su yi mana alheri kafin shekarun da ya rage nan
Madiba Sardauna Jaurukau kenan mai unguwar garin Yeldukohe na yankin karamar hukumar Yola ta Kudu a jihar Adamawan Najeriya
kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman buka koyawan maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage ka lallai ne zulfafa hannunka a cikin ramin aljihunka ka fitar da kuɗi kuwa mai tsoka mankudai don aikin talaka kan kai wannan ba maikinka
to amma da abokin aiki Salisu Garba ya tuntuɓi kwamishinan raya karkara da cigaban al'umma na jihar ta Adamawa Alhaji Abdullahi Adamu Furambe game da wannan lamari sai ya ce
wannan gari da ke karamar hukumar Yola ta Kudu shi Yeldukohe naje garin da kaina ma naje na duba kuma daga aikin din nace musu kuma insha Allahu za mu iya kokarin mu a zo a hada su da wutan lantarki a wannan cikin al'umma din lockdown da ya faru tun kwanakin baya ya dan kawo mana tsaiko wajen aiwatar da ayyukan mu na budget kuma yanzu da nake maka magana muna ta iya kokarin mu ga cewa idan abubuwa sun farfado wannan wurin din Yeldukohe yana daga cikin wurare wanda za mu je mu tabbatar da cewa an musu ayyukan su
to wannan rubula a ɗaya bangaren kuma sun sake korafi hanyoyin sa na karkara wani shiri gwamnatin ku take da shi akan wannan
To in ka duba yanzu zuwan gwamna Ahmadu Umar Fintiri mun yi aiki kilomita a karkara kawai mun aiki kilomita 347.6 kuma wannan yanki da kike fada akwai inda kike da shi gongoshi gaba da shi kadan bai ma kai kilomita ba mun yi aiki daga wurin har ya shiga can cikin kauye da kike da shi gongoshi din ai aikin hanya na karkara kuma an yi har ma gada mun yi a cikin wannan gari din kuma da izinin Allah wannan yanzu mun gama kasan aikin yanzu mun gama wannan fanni na wannan aiki din zamu shiga wani bangare kuma da kike da shi ra'am wato ram 3 kenan kamar yanda muka yi na farko da izinin Allah kuma idan muka sake zuwa duk kananan hukumomin nan zamu raba ayyuka a ciki duk inda muka ga cewa ku kansu yana da yawa kuma yana da ma'ana zamu tabbatar da cewa ayyukan da zamu zo mu zuba nan gaba an samu sauƙin rayuwa a ciki
wannan Rabbul Abdullahi Adamu Fombe kenan commissioner raya karkara da cigaban al'umma na jihar Adamawa a Najeriya kuma da shine shirin ƴan ƙasa da hukuma ne ya kammala
duka da an so shi ya inganta
sai makon gobe idan Allah ya kai mu a madadin abokan aiki musamman Salisu Garba Mahmud Ibrahim Kwari daga sashin Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum
lallai ne zulfafa hannunka a cikin ramin aljihunka ka fitar da kuɗi kuwa mai tsoka
to madalla yanzu kuma ga Suleiman Mumuni Barma dauke da sharhin jaridun Nijar
fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Sahel wacce ta ruwaito cewa kungiyar sai da yawo ta baiwa jamhuriyar Niger ton sama da 7,000 na cimaka bayan da gwamnatin kasar ta buƙaci tallafi domin tunkarar matsalolin mutanen da matsalar tsaro ta tilastawa tashi daga matsugunan su da waɗanda ambaliyar ruwa ta shafa wani jami'in kungiyar mai kula da ayyukan noma da kare muhalli sai kusangare ne ya bayyana hakan bayan wata ganawa da Prime Minister Uhumudu Muhammadu a birnin Yamai jaridar Niger Enter Ebdo ta ce yawan mutanen da suka kamu da masassarar cizon sauro a bana a Niger ya karu idan aka kwatanta da bara mutane miliyan 1,447,137 ne suka kamu daga watan Janairu zuwa ƙarshen watan Agustan 2021 cikin su an samu rasuwa 1,359 yayin da aka kiyasta mutane miliyan guda da 1,933 a barawar haka inda cutar ta kashe mutane 980 jaridar ta ce jihohin Tilaberi da Doso da Maradi da Damagaram ne suka fi fama da masassarar cizon sauro a bana inda abin ke shafar dubun dubatar yara ƙanana duk da kamfanin rarraba magungunan rigakafin da aka shirya a watannin baya jaridar La Grève na cewa gwamnatin jamhuriyar Niger ta baiwa hukumar yaƙi da cin hanci halsiya cikakken hurumin shiga ayyukan tsare-tsaren kowace jarabawar da za a gudanar a nan gaba a ci gaba da neman hanyoyin magance satar jarabawa da yunkurin murɗa sakamako jaridar ta ce a can baya hukumar ta halsiya kan zuba ido ne akan jarabawar da aka shirya a bisa gayyata to amma lura da irin tabargazar da ke dabaibaye irin wannan aiki yasa gwamnatin Niger ta umarci daukacin daraktoci su haɗa kai da jami'an hukumar halsiya wajen tsarawa da gudanar da jarabawa a dukkan fannoni a nan gaba mu karkare da jaridar l'Evenement wacce ta bayyana cewa cibiyar 'yan jarida ta ƙasa wato Maison de la Presse ta buƙaci mahukunta su yi watsi da duk wani shirin gurfanar da 'yan jarida Musa Aksar da Samira Sabu waɗanda ake zargi da shafa kashin kaji ga hukumar yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi bayan da suka wallafa labarin da wata jaridar ƙasar waje ta rubuta a bisa cewa wani ɓangare na tan 17 na tabar wiwi da hukumar ta kama ya koma hannun mai shi jaridar ta ce cibiyar ta 'yan jarida ta ce bai kamata ba a fake da dokar hukunta masu rubuce-rubuce a yanar gizo wajen hukunta 'yan jarida akan aikinsu domin yin hakan tamkar toye 'yancin aikin 'yan jarida ne a ƙasar demokaradiyya Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga jamhuriyar Niger
to madalla da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na musamman wanda ya zo muku daga nan ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai a madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka ni Sufa Abdullahi nake ce da ku kasance lafiya daga nan birnin Yamai.